This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da dama da Lul FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Yau daya ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka ya kira ga shugabannin kasashen duniya da suka hallara a birnin Paris dangane da taron kolin sakewar yanayi cewa su dauki matakai da za su kare duniya baki daya. Jaman diplomasiyar Amurka da sojinta suna kira ga Rasha da kuma Turkiya su sassauta lafazin su, suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardamar da kasashen ke biyu na iya janyo matsala a yankin da tuni ke fama da matsaloli. A Burkina Faso kuma jaman zaben kasar sun ayyana tsohon firaministan kasar zamanin Kampore Mark Christina Kabore a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar.
To yau rana ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin fadakar da al'ummomi game da hadarin da ke tattare da cutar AIDS ko kuma sida a duk fadin duniya, da kuma yadda za a kauce wa kamuwa da ita tare da nuna kauna ga masu dauke da cutar. To kowane irin tasiri rikicin Boko Haram ke yi kan yaki da cutar a jihar Borno?
Amma har yanzu gaskiya kwalliya wata biya kudin sabuwa wanda yake karamar karkara da sauransu, da kuma su IDPs da suke cikin kam da sauransu, da akwai wanda suke dauke da wannan kwayar cutar da ta.
Za ku muku cewa a ci gaba da binciken da hukumar EFCC ke yi a kan badakalar sayan makamai a fannin tsaron ƙasar, an sake cafke wasu tsoffin manyan jami'an tsaron Najeriya.
Su wa'annan shugabanni na sun soja ba abin da suka sa a gaba, sai dai kawai su ɗebi kuɗin jama'a su yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an soya wa'annan mutane.
Muna kuma tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar haduwarsu a taron koli da ake yi a birnin Paris dangane da sakewar yanayi. A jiya Litinin, Mr. Obama ya ce za a iya auna irin cigaban da aka samu a taron kolin ta wajen ganin yadda matakai da suka dauka ya kawar da damuwa da za a shiga da kuma kare duniyar baki ɗayanta. Mr. Obama ya ce shugabannin kasashen duniya da suka hallara a taron kolin duk sun fahimci bukatar a dauki matakan gaggawa na rage hayaki daga na'urori masu amfani da man fetur da danginsu. Ya ba da misali da irin cigaba da aka samu a Amurka da ma wasu kasashe. A nasa jawabin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce tilas ne taron kolin ya yanke shawara mai ma'ana, kuma shugabannin suna da ikon daukan matakai da za su kare wannan zamani da ma mai zuwa. A halin da ake ciki kuma Amurka da China, kasashe biyu da suke da masana'antar da suka fi gurɓata yanayi, sun sake nanata kudirinsu na ɗaukan matakai da za su rage hayaki mai gurɓata muhalli. Sun nanata hakan ne a taron kolin da ake yi a can birnin Paris.
Jami'an diplomasiyar Amurka da na sojinta suna kira ga Rasha da kuma Turkiya da su sassauta lafazinsu. Suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gaddama da kasashen biyu suke yi kan karɓe, wato kan harbe jirgin yakin Rasha cikin makon jiya kusa da kan iyakar Turkiya da Siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin-tashina. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa jiya Litinin cewa Rasha ta ƙarfafa matakan sojinta a Siriya ta wajen girke makamai masu linzamin wato sufurin mai samfurin S-400 a sansaninta da ke Sham ɗin, kamar da ta yi alƙawari. Haka nan jami'an na Amurka sun ce a karon farko Rasha ta yi wa jiragen yaƙinta wato samfurin jet SU-34 da mara da makamai masu linzami waɗanda za su iya kakkaɓo jirage a sararin samaniya. Jami'an tsaron na Amurka sun yi gargaɗin cewa matakan da Rasha take ɗauka abin damuwa ne wanda zai buɗe wani babi mai haɗari na ɗaukar matakai da ba za su samar da maslaha ba, kuma ya kawar da hankali daga yaƙi da ƙungiyar ISIS. A wani yunƙurin neman shawo kan lamarin, babban hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya kira takwaran aikinsa na Rasha General Valery Gerasimov, wanda jami'ai suka bayyana cewa tattauna wasu a zaman mai ma'ana, sai dai sun ƙi su ba da ƙarin bayani kan abin da suka tattauna.
A ƙasar Burkina Faso, jami'an zaben ƙasar sun ce tsohon firaministan Burkina Faso a zamanin mulkin Blaise Compaoré kamin su raba gari, Mark Christina Kabore, shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa. dama da ya bashi lamari da ya bashi damar zama shugaban kasar da ke Afirka ta Yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske ta fuskar zabe. A gabanin a bayyana sakamakon zaben wanda ya nuna Kabore ya samu kashi 53 cikin 100, ƙuri'ar sakamakon ya nuna abokin takararsa wanda ke bi da shi na kusa-kusa Zefrin Diapre ya samu kashi 30 cikin 100 na ƙuri'u da aka da. Kamfanin dillancin labarai na Faransa cikin rahoto da ya turo daga Wagadugu babban birnin kasar ya ce Diapre ya yi tattaki zuwa yalkwatar da Kabore inda ya tashi murna. Mutane miliyan 5 ne suka yi rijista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara 14 da suka nemi shugabancin kasar. Da farko an ayyana za a yi zaben ne cikin watan Oktoban bana, amma aka jinkirta shi na wani ɗan lokaci saboda juyin mulki da bai samu nasara ba. Tun bayan samun 'yancin kan kasar 1960, mahukuntan kasar sun kai ga shugabanci ne ta wajen amfani da ƙarfi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun bada lamuni na duniya wato IMF ya sanya takardar kuɗin China da ake kira yuan cikin jerin kuɗaɗe da zai amfani da su. Hakan yana kunshe ne cikin sanarwar da asusun ya bayar jiya Litinin. Ana ganin wannan mataki zai ƙarawa ƙasar ta Sin ko kuma daraja wato kima ko kuma daraja China ce ƙasa kuma ta biyu a girman tattalin arziki a duniya bayan Amurka. Asusun IMF ya ce takardun kuɗi na yuan wanda kuma ake kira renminbi ya cika dukkan sharuɗan da ake buƙata. Saboda haka za a shigar da shi ƙari kan kuɗaɗen dalar Amurka da takardun kuɗin euro da na yen na Japan da pam na Ingila a jerin kuɗaɗe da asusun yake amfani da su, wanda mizani ne na IMF yake amfani da shi wajen ba da rance kullum wato lamuni ga ƙasashe 188 waɗanda ke zaman wakilai a asusun. Matakin zai fara aiki ne daga watan Oktoba na baɗi. Babbar sakatara asusun Christine Lagarde ta ce yanke wannan shawara yana da muhimmanci a yunkurin shigar da tattalin arzikin China a tsarin kuɗin duniya.
Ana sa ran wakilai daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan za su gana wani lokaci cikin makon nan domin su tattauna kan shirin nuclear, wato nuclear Koriya ta Arewa, kamar yadda wani babban jami'i na gwamnatin Koriya ta Kudu ya yi bayani jiya Litinin. Ana sa ran za a yi zaman ne a nan birnin Washington DC. A tattaunawa da za su yi ana kyautar zaton cewa jakadun za su yi musayar ra'ayi kan yanayin tsaro a makurɗin da Koriya, kuma su tattauna kan hanyoyin sake farfaɗo da hanyoyin diplomasiyya wajen warware cijewar al'amura da aka samu a ƙoƙarin warware rikicin neman ƙera makaman nukiliya da Koriya ta Arewa take yi, kamar da yadda jami'in ya yi bayani bisa sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba. Jami'in ya ce akwai yiwuwar jami'an su sake jaddada ƙudurinsu na kawar da makaman nukiliya a zirin Koriyar a zaman martani kan sabon yunkurin da Koriya ta Arewa take yi na neman ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amurka. Matakin da Amurkan ta ƙi cewa tilas da farko a cimma daidaito kan batun kawar da makaman nukiliya a yankin kamin a yi batun ƙulla yarjejeniyar tsakanin ƙasar da hukumomin Amurka da ke nan Washington.
Sakamakon harin da aka kai a birnin Paris, jiya Litinin Amurka ta tsuke shirinta na ƙyale mutane daga ƙasashe 38 a faɗin duniya su shiga ƙasar ba tare da visa ba. Yanzu ta ɗauki ƙarin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa Amurkan. Fadar White House ta ce hukumar kare wato kada cikin gida da ake kira Homeland Security ta sauya shirin shigowa babu visar. Yanzu za ta tantance ko kuma masu sha'awar zuwa ƙasar su ziyarci ƙasashe da Amurka take kallo a zaman mafakar 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau ɗaya daga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin yin dubi kan halin da ake ciki game da yaƙi da ake yi da cutar AIDS ko kuma SIDA a duk faɗin duniya. Taken wannan shekara dai shine yadda za a kawar da cutar a doron ƙasa nan da shekara ta 2030. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya yi mana dubi kan yadda rikicin Boko Haram ke shafar yaƙi da cutar a jihar Borno.
Tun a jiya ne dai aka fara gudanar da irin waɗannan tarurruka a jihar Borno, inda jama'a da dama masu ɗauke da wannan cuta suka soma shirye-shiryen wannan faɗakarwa. Alhaji Musa Aliman dai shine babban sakatare a hukumar yaƙi da wannan cuta na jihar Borno da ake kira Bosaka.
So babban muhimmancin wannan abin da ya faɗakar da kan mutane, musamman me muka yi, me muke yi, me kuma za mu yi, shine muhimmancin wannan ranar.
Kamar za a iya cewa an samu ci gaba ne ko kuma koma baya game da yaƙi da wannan cutar SIDA da kuke?
Mu dai a nan jihar Borno an samu ci gaba. duk da matsalan tsaron da muka samu kanmu a ciki, don kididdiga ya nuna wanda aka fitar da shi daga can hukumar lafiya ta tarayya 2013, muna da mutane 5.8 wa'anda suka kamu da wannan ciwon, amma da wannan kididdigan da ta fito a 2.4 alhamdulillahi ana samun nasara.
Kama ko wasu rahotanni da ke nuna cewa an samu karuwan waɗannan cututtuka a waɗannan sansanin ƴan gurin hijira, ya wannan batu yake?
Ai, dan ana zama guri ɗaya a sansanin gurin hijira ba zai hana kare wannan yaduwar wannan ciwon ba, ba zai kuma a ce ba za a same ta kwata-kwata ba, saboda haka ni ba zai ban mamaki ba.
To, ko me jama'an da ke dauke da wannan cuta ke ganin wannan rana gare su? Malam Hassan Mustafa dai shine coordinator masu dauke da wannan cuta.
A gaskiya mu a wajen mu rana mai muhimmanci, muna rana ne da muka yi abubuwa guda uku. Na farko, muka tuna da musamman mutanen da suka rasa rayukansu dangane ga wannan kwayar cuta din. Na biyu kuma, yana zama mana rana ne da muke duba me gwamnati ta yi mana. Na uku kuma, muka dubawa wani irin tasiri ne ita kanta ma'aikatar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato WHO, ta yi ta wajen kokarin dubowa da cewa an samu wannan magani da zai warkar da wannan kwayar cutar gabaki daya.
To, wani abubuwa cikin wanda ka lissafa kake gani an cimma nasara ko kuma akasin haka?
Eh, to alhamdulillah, zamu ce akwai wasu nasarorin da aka ci, amma har yanzu gaskiya kwalliya wata biya kudin sabuwa wanda yake karamar karkara da sauransu, da kuma su IDPs da suke cikin kam da sauransu, na akwai wanda suke dauke da wannan kwayar cuta danta, inda dai har yanzu ba mu ga alamar ci gaba ba. Na uku shine kamar wajen samu magani zai warkar da wannan kwayar cuta. Don tana kiya da gwamnati ta tana cewa fa an su wasu rungume, gwamnati bata rungume mu ba, ina za a ce al'umma ko jama'a za su rungume mu? Ita take kokarin ta sa mutanen mu kuka.
Malam Hassan Mustafa kenan, coordinator masu dauke da kwayar cutar sida dake jihar Borno, ke bayani game da muhimmancin wannan rana gare su da kuma matsalolin da suke fuskanta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a ci gaba da binciken da hukumar EFCC da ke yaƙi da masu ta'annaci ga tattalin arzikin ƙasa ke yi. Hukumar ta tabbatar da sake cafke wasu tsofaffin manyan jami'an tsaron ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni daga Najeriya ke cewa hukumar har ila yau ta kama tsohon ministan ma'aikatar kuɗin ƙasar Bashir Yeguda. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Na tambayi kakakin hukumar EFCC Mr. Wilson Uwajeren, shin da gaske ne sun fara damƙe wasu tsaffin kusoshin tsaron ƙasar? Da gaske ne mun kakkama wasu tsaffin jami'an kuwa kakkama, kuma wani hali ake ciki?
A'a,
ban san yawan adadin ba, amma dai ana gudanar da bincike.
Eya
Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, tsohon hafsan saman sojan Najeriya ne.
Su waɗannan shugabanni na hafsoshin soja ba abin da suka sa a gaba, da kawai su ɗebi kuɗin jama'a su yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an soya waɗannan mukan. Bari in baka misali, ko da a Nigerian Air Force, in ka tuna akwai wasu kwangiloli da aka bayar na wasu jirage da za a soyo, amma ina tabbatar maka waɗannan jiragen ma wasu ma a cikin akwatuna aka kawo su aka fara haɗa su a cikin ƙasar nan. A ba waɗannan abubuwa babu su, haka aka zauna aka kwashi kuɗin mutane aka tafi da su.
Yanzu haka dai ana taya mu didin cewar ita ma hedkwatar tsaron Najeriya ta damƙe wasu tsaffin manyan hafsoshi. Na tambayi daraktan labaran hedkwatar tsaron Kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan labari.
To, gaskiyar labari dai mu ba mu kama wasu jami'an ta kan wannan sha'ani na sayin gogi da aka yi ko kuma kayan yaƙi.
To, sai dai kuma wata majiya mai tushe da ke da alaƙa da tsaron Najeriya ta shaida min cewar wasu tsaffin janar-janar sun yi ta yin dawo da wasu madudin kuɗaɗe da suka wawure. Dr. Bawa Abdullahi Wase mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya.
Abu mafi ala a yanzu a dawo da kuɗin shikenan, kowa ya dawo da shi, ai zai faɗi ga sunarsa, ga signaturesa, ga abin da ya dawo da shi an karɓa, to sai kuma ya saurari hukunci. Amma maganan wai don ka kawo kuɗi ka kama hanya kawai ka tafi, gobe ma wani zai sake ɗeba ya ce in an gano zan mayar da shi.
Dr. Bawa Abdullahi Wase Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu, duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta, duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta.
Ta wata kungiya mai rajin kare mulkin demokradiya ta nemi da abinciki gwamnan jihar Bauchi Muhammadu Abubakar Abdullahi saboda zargin sa da ciwo basuka da yake yawan yi da kuma yadda yake tafiyar da kudaden jihar ba bisa ka'ida ba.
Ya faɗa wa mutanen jihar Bauchi ya zo ya gaji bashi na biliyan 125 kuma kuma wata ya kazo karɓo naka akwai shaidar abin da ya faru ne yanzu kamar maganar matansa kowane wata ana ba su impress wato kuɗin da ake gudanar da office na matan gwamna biliyan 3 da ake ba su shi wannan ma abin tuhuma.
To sai ku biyo mu ashirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin cikakken rahoton. Yanzu 12 ne na dare da minti kusan 16 a birnin Washington DC ga Ali Mustapha Sokoto da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Gwamna bai zanna ba. Shin in gwamna a matsayin shi na chief security na jiha bai zanna ba ina za a yi aiki?
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. To ɗan Najeriya fa sun fara wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta game da yawa cewa cin da yake ta yi zuwa ƙasashen duniya daban-daban ganin cewa daga lokacin da ya hau kan karagar mulki zuwa yau ya je ƙasashe sun kai 10 wannan abu da suka hada da Jamus, Afirka ta Kudu, Amurka, Niger, Chadi, Kamaru, Jamhuriyar Benin, Ghana, India, Iran da kuma ƙasa ta ƙarshe da ya je kwanan nan Malta.
To tsakani ga Allah yawan tafiye-tafiyen shi dai suna nuna alamun haka. Domin ba lalle ne a ce ƙasashen da ya je da dalilan da suka sa ya je waɗannan ƙasashe a halin da ake ciki a ƙasar nan a irin matsalar da ƙasar nan ta faɗa ci ta matsalar tsaro da matsalar tattalin arziki da halin wani yanayi da ake nema ma a fasa ƙasar tsakani ga Allah akwai tafiye-tafiyen da ba su zama dole ba. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya riƙa wakilta wasu suna wakilta shi a wasu daga cikin waɗannan tafiye-tafiyen nashi. Yanzu wurin baka ɗan ƙaramin misali matsalar nan ta mai wanda yake taƙicinewa daga zuwan shugaba Muhammadu Buhari aka ce mutane dole su sayar da mai akan farashi kowa ya gyara mitan shi ya fara sayarwa akan farashi mutane na ta murna ana ganin shugaba ya zo wanda yake mutane sun san ba za su yi wasa da shi ba dole za su bi doka amma kasancewar mafi yawancin lokaci baya nan ya sa har al'amura suka sake taɓarɓarewa aka dawo yanzu an koma gidan jiya.
Isiyaku Alhassan ƙauren mata na makarantar Polytechnic ta Kaduna yake zanta da Usman Kabara. To kafin a zo kan tafiye-tafiyen shi shugaban ƙasa da gwamnonin Najeriya ne musamman na arewacin ƙasar aka fi zargi da rashin zama a jihohinsu domin su yi aiki kullum suna Abuja ko ƙasashen ƙetare. Gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello Lolo yana cikin wanda ake wa irin wannan zargin na rashin zama mai nayi aiki din abin da ya sa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tuntuɓi sakataren su na watsa labarai.
Sunana Malam Jibrin Baban Dace, sakatarin watsa labarai na gwamnan Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Abinda za mu duba nan wai tafiya daban ne da ai tafiya daban ne da yawo. In ka duba wannan tafiya ba wai yawon banza gwamnanmu da sauran gwamnoni ko shugaban ƙasa suke yi ba. In ka duba cikin wannan tafiye-tafiye da ake magana gwamnanmu wani wasu lokuta tafiya da shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ke yi shi yana cikin tawaga ai wannan ma abu alfahari ne
kuma su korafin jama'a wani amfani al'ummar Niger za su yi akan tafiye-tafiyen shi gwamna Abubakar Sani Bello nan misali ko yanzu magana nan da muke da kai gwamnan nan baya Najeriya menene amfanin tafiye-tafiyen
kullun in ka ga gwamnan nan yayi tafiya ne akan jawo mutane kamar turawa da za su zo su an kasuwa su zo su investment a Niger da dai kenan kamar yanzu tafiyan shi ma da yayi kwanakin baya zai kawo ci gaba wajen yaran youth za samu makarantu na youth academy wanda kamar yara wajen 250,000 za su shiga academy na koyon karatun na kwallo so wannan ai ci gaba ne a gare mu
haka ne. To bari mu koma ga masu mana muhawara akan wannan al'amari. Jigon wakilin yan adawar PDP na jihar Niger Yahaya Ability da mai kare gwamnatin jihar Niger Dan Abdullahi Babara wanda shi ma kan wannan batun tafiye-tafiyen gwamnan zai share mana fage da shi a yau.
Kan maganan gwamna baya zama Aliyu Mustapha Sokoto kai ta san ko menene mulki. A lokacin da APC ta kai gwamnati dole akwai shirye-shirye da ake yi tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi gwamnonin nan a kodiyar shi akai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana neman su abunguje su suci mutum. So shine dalilin tafiye-tafiyen shi, kuma ɗaya daga cikin tafiye ma da suka yi da shi shugaban kasa ɗin sun je sun gafo wurin partnership, wurin neman investors. Da gonan mu, da gonan imu, kowa ya sani gobe ta fita. To da cikin maganar ma wajen zama ba ta so ba, in ma ya fita ya fita ne neman mun alheri, ba wai ya je bane yawo ne, ba ya je yawon da sadi bane. So maganar cewa wani ciwo ya yi gonan zai zama wani abu ne zuba ta so ba, dole kan daga nuna zai tashi ya je Abuja yin mitin. Akwai Economic Council of State da suke yi, akwai Governor Forum da suke yi, akwai Northern Governor Forum da suke yi. Inda ma zaka ba abin da maka abu duke zan ga maka cewa a cikin wannan mitin da suke yi da kake wa yawo, ni ba yawo bane, an samu nasara sosai a gwamnatin jihar Arewa. Akwai abin da muke ce ma Joint Security Border, an yi force ne su yau in ka san abin wannan Kamuku Forest, akan wannan gidan da suke yi yau an ci karfin maganar abin masu satin shanu da shanunsu da 'yan ta'addanci a nan dajin Kamuku na Dindin Gwari da ya danganci sarkin power da sauran local government. To ba ku kace in dai haka ne tafiye da sai da yake yi yayi fa'ida.
To ina zuwa Alhaji Abdullahi, Alhaji ya kuna son ku ne samu wuri ya zauna kan gaje ko ina ne?
To hakikanin gaskiya Alhaji Aliyu, magana na rashin zama da sauransu korafi ne gaba ɗaya jihar Niger, mafi yawa ma waɗanda suka sai ba da korafin na 'yan jam'iyyansu ne na APC. Kuma dalili shi ne gwamna bai zanna ba, shin in gwamna a matsayin shi na chief security na jiha bai zanna ba, ina za a yi aiki?
Amma kamar da Alhaji Abdullahi ya ce idan bai tashi ya fita ba, ina zai je ya samu abubuwa ya kawo jiya?
To alhamdulillah, ina kawo ka nan Alhaji Aliyu. Alhaji Aliyu, babu yanda za a yi a zanna an yi talakawa alkawari ba a cika ba. Kwana 100 ya shige, sauran talakan jihar Niger sun saurari, sun kalla a kawahin labarai wasu jihohi, ga yana ana ta nuna abubuwan da aka yi kwana 100. Kwana 100 ya shuɗe, ana maganan kwana 200 ya shuɗe. Yau ina so in sanar da kai a jihar Niger, wallahi tallahi ba wuta bane babban matsala. Kaga transformer din ga, injin transformer shine ya addabi jihar Niger. Ina mai baka misali da jihar karamar hukuma na Kwantagora, local government ina local government dan Alhaji Babara, local government din mai girma Gowna. Yau muna bukatan, akwai unguwanni da ke bukatan transformer, injin transformer fiye da 20. Akwai unguwa wanda yake unguwa na dan majalisar tarayya ne a cikin garin Kwantagora, inda sai da suka yi wata hudu suna cikin duhu ba transformer. Kuma ina mai baka tabbacin sun bi ba samu ba, karshen ta sun samu cikin elder namu.
To amma Alhaji ya kana jin rashin zaman gwamnati yana da alaka da wannan matsalar wutar lantarki ne?
Dole samu alaka Alhaji Aliyu, dole samu alaka. In gwamnati bai zanna ba, ina zai gudanar da aiki?
Saboda haka
ina so in sanar da kai, ai abun kunya ne a ce sai da unguwan nan suka je suka kai kuka ga dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP. Annafi Sudan shi ya kawo transformer ya ba su, yau ga suna cikin wuta. Yau in ka ce mini mararaba makama ne na kasuwanci a garin Kwantagora, ga suna watan su hudu ba wuta, yanzu magana gada muke Alhaji Adu.
To ba shi dama Alhaji ya ba Abdullahi dama ya, ina zo ba Abdullahi dama ya muka bayani, mu ji Alhaji Abdullahi.
Bari muka bayani maganar transformer a gonatance duk da cewa dai wai ba haƙƙin gwamnatin jiha ba ta ba transformer. To ina tabbatar maka a yanzu hakan nan, in dai kana garin Minna ka zo nan hukumar ba da wuta da ke nauyin SSG, akwai transformomi guda 50 an kuma
kawo guda 50 ne ga guda ne
daga jona daga ta
wanda ta gwamnati ta
ba shi da su. Ina so ka sani ba haƙƙin jiha ba ne, amma ba za mu iya daurewa ba mu tsaya ana cin wahala. Akwai transformomi guda
50
ana yanzu haka ana rarrabawa. Ina son tabbatar maka ni da
kai na ba samu Kwantagora ka raba 50 ka kashe gida 20
da kai na tuye transformer
ka raba 50 gida 20
jiya da safin nan kuma gobe da safin ma zan tuya. In kana garin nan ka zo ma ba ka transformer din ka kai da kanka. Idan kana son ka
guda da samu Kwantagora kana son transformer fiye da 20,
amma
in ka tafi Kwantagora ka kamar ka tafi Kwantagora da gundumomi
wato da kuma shan guda 50 da muka tauke
ko yanzu haka magana da ake rahin gora da rahin gora tana bukatar transformer.
Mun dauka yanzu suna nan ana rarrabawa, yanzu ana rarrabawa
wannan rarrabawa guda nawa za ku raba 50 gida 25
guda nawa ku raba?
To kana miki bayani ne, ta guda biyu za ku samu guda biyu, to guda biyu kwanta gora kana tana kan fiye da
20 guda biyu suka samu at least an
ga shi
an ga kulawa mu
mararaba na so, rafin gora na so,
wannan
na so, matuga na so,
to
na ba na so, rijiyar daji na so, rijiyar kamfanin waya na so, Alhaji Ali, alhamdulillah ya kawo kashi. Ya ce sun da aje a ga transformer abinda suka kawo guda 50 a jihar Niger. To guda 50 muna da gunduma kawai a jihar Niger guda 274. Shin yaya za a raba guda 50?
Ba ta kawo guda 50. Na ce maka an soke guda 50 a yanzu hakan nan. Kuma suna zuwa.
Shi aka shirba ne je bude, shi mai girma zo ne je bude.
To ina zuwa, bari mu je ga magana na gaba. Transformer nan ta cinye mana lokaci. Alhaji Abdullahi, wani korafi, ina ga maka korafin ƴan adawa ne, in baka dama ka warwarewa mutane shi. Wani korafi da suke shi ne na batun raba mukamai, musamman manyan mukamai na sakatarori, wato PAMSEC. Ka san kuna da yankuna guda uku, zone A, zone B da zone C. To a bayanin da muke da shi yanzu, zone C suna da manyan sakatarori, wato PAMSEC guda 6, zone A suna da guda 7, amma zone B, zone na biyu, an ce guda biyu kaɗai suke da su. Me yasa aka san bambanci? To a gaishe ku, to bari mu jaburki a nan sai rana wa cewa Allah ya kama mu zo mu tankari maganar nan ta raba manyan mukamai da wasu ke cewa akwai munakisha a cikinta, domin ba a kyauta wa wasu yankuna ba. Muna godiya ga bakinmu Abdullahi Baba'ara da Yahaya Ability da kuma musamman wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka muka hada muku shirin nan. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington.
Allah gaida Aliyu Mustapha Sakkwato. Yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar haduwar a taron koli da suke a birnin Paris dangane da sakewar yanayi. Ajiyar Mr. Obama ya ce za a iya auna irin cigaba da aka samu a taron kolin ta wajen ganin yadda matakai da suka dauka ya kawar da damuwa da za a shiga da kuma kare duniyar baki daya. Jami'an diplomasiyyar Amurka da na sojinta suna kira ga Rasha da kuma Turkiya sassauta lafazi, suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardama da kasashen biyu suke kan harbi jirgin yakin Rasha cikin makon jiya kusa da kan iyakar Turkiya da Siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin-tashina. A Burkina Faso kuma jami'an zaben kasar sun ce tsohon firaminista a zamanin mulkin Blaise Compaoré kamin a raba gari Marc Christine Kabore shi ne lashe zaben shugaban ƙasa, wanda ya ba shi damar zama shugaban ƙasar da take Afirka ta Yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske ta fuskar zabe. Sakamakon harin da aka kai a birnin Paris jiya, wato aka kai a birnin Paris jiya, Litinin Amurka ta tsuke shirin ta na kyale mutane daga kasashe 38 a faɗin duniya su shiga ƙasar ba tare da visa ba. Yanzu za ta ɗauki ƙarin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa nan Amurka. Fadar White House ta ce hukumar kare cikin gida da ake kira Homeland Security ta sauya shirin shigowa babu visa, yanzu za ta tantance ko masu sha'awar zuwa ƙasar sun ziyarci ƙasashe da Amurka take kallo a zaman mafakar ƴan ta'adda. Bugu da ƙari, hukumomi a Washington suka ce suna tunanin fara aiki da wani shiri na gwaji na ɗaukar bayanan masu shigowa nan Amurka.
To madallah masu sauraro, abin da suka kenan a shirin namu a wannan lokaci, sai kuma anjima za mu sake dawowa da izinin Allah a shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu, sai Chuba Hero Diodene da ya haɗa shirin da injiniyanmu Daryl Smith. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.